Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aroma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan ana al'asari a lafiya yau Alhamis ɗaya ga watan Yuni shekara ta 2017 sahabo Imam Aliyu ne a madadin Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin ciki kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai
nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayarsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmin matsayin nan da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi Afghanistan an shiga juyayen mutane 90 da suka mutu bayan wani hari da aka kai a jiya Laraba yayin kuma da za ku ji adadin kuɗin da aka kashe a bara a duk faɗin duniya wajen yakar ayyukan ta'addanci
to Allah kyauta
mun bude mai jira mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi kike na sai ga mutane su ga gari sai mutu wannan gari a takana
wani mazaunin garin Abala Filinge na jamhuriyar Niger inda ƴan bindiga suka halaka jami'an tsaro a daren jiya Rikicin siyasa tsakanin kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Yakubu Dogara da gwamnan jihar Bauchi Muhammadu Abdullahi Abubakar ya fara shafar gyare-gyaren coci-coci da masallatai. A filin sai bango ya tsage Hajiya Maryam Uwais za ta ci gaba da amsa tambayoyinku kan shirin N Power. A halin yanzu sai a dakaci labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Nan gaba yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmiyar matsayin nan da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. A daren jiya Laraba shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe 3 ne yammacin yau a lambun nan na Rose Garden dake farfajiyar White House. Inda karshen sakon ya rubuta taken sannan da ya amfani da shi a lokacin yakin neman zabe na Make America Great Again wato a farfado da martabar Amurka. Yanda ake daukan hoto a fadar ta White House a lokacin ziyarar Prime Minister Vietnam Nguyen Xuan Phuc, shugaba Trump ya bayyana cewa yana tuntubar mutane da dama game da matsayin da yake so ya dauka kan yarjejeniyar. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce daga cikin waɗanda ake tuntuba akwai shugabannin ƴan kasuwa da na kasashe. Kafofin yaɗa labarai da dama sun ruwaito jiya Laraba cewa shugaban na Amurka ya yanke shawarar janyewa daga shirin wanda ƙasashe 195 suka rattaba hannu a kansa.
An shiga juyayen mutanen da suka mutu a yau Alhamis a Afghanistan bayan mummunan harin da aka yi ta hanyar dasa bama-bamai a cikin wata babbar mota a jiya Laraba inda aƙalla mutane 90 suka rasa rayukansu kana wasu sama da 400 kuma suka ji rauni. Bam din wanda ya tashi a tsakiyar yankin Wazir Akbar Khan da ke babban birnin Kabul da ke dauke da ofisoshin jami'an diplomasiyar kasashen waje da na gwamnati ya lalata motoci da gine-gine da dama. Hukumomin kasar sun ce an dasa bama-baman ne a cikin tankin wata babbar motar kwasar bahaya. Rahotannin sun ce mafi yawan waɗanda harin ya ritsa da su fararen hula ne. Ko da yake harin ya ritsa har da wasu jami'an tsaron kasar da ke gadin ofisoshin jakadancin kasashen waje. Yanzu a yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari ko da yake wata sanarwa da hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta da mai lakabin NDS ta fitar ta dora alhakin harin akan gungun mayakan haƙani waɗanda ke da tunga a kasar Pakistan da ke da makwabtaka da Afghanistan suke kuma tallafawa mayakan Taliban.
To yayin kuma da ake juyayen harin na Afghanistan wata kididdiga da aka yi a duk faɗin duniya kan hare-haren ta'addanci ta nuna cewa an kashe dala triliyan 14 da biliyan 3 a shekarar da ta gabata wajen yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya inda Amurka kadai ta kashe dala triliyan 2 da biliyan 5. Sakamakon wannan bincike wanda kungiyar nan ta Global Peace Index mai bin diddigin ayyukan zaman lafiya ya nuni da cewa an samu ƙarin tabarbarewar zaman lafiya a duk faɗin duniya cikin shekaru 10 da suka gabata inda aka fi samun tashin hankula a yankunan gabas tsakiya da kuma arewacin Afirka. Kididdigar haƙila yau ta nuna cewa an samu katsewar ayyukan ci gaba na dogon zango da aka shata tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Sakamakon binciken haƙila yau ya nuna cewa hukaruwar ayyukan ta'addanci ya ninku har sau uku tun daga shekarar 2011.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. yau Alhamis jami'an sojin kasar Philippines sun ce wani harin sama da aka kai da nufin ya fada kan wasu mayaka da ke da alaka da kungiyar ISIS a kudancin birnin Marawi ya halaka sojojin kasar 10 sannan ya raunata wasu 7 bisa kuskure. Sakataren tsaron kasar Delphine Lorenzana ya fada ma manema labarai cewa ba a tsara samamen da kyau ba, hakan kuma yasa suka afkawa sojojin su. Wannan hari da aka kai bisa kuskure ne daga cikin hare-haren da aka kai a jiya Laraba da nufin wargaza a tsagerun. A makon da ya gabata ne rikicin ya barke a Marawi bayan da jami'an tsaro suka yi yunkurin kama Isnolon Hapilon, mutumin da ake makallon shi ne shugaban kungiyar ISIS a Philippines, inda wasu mayakan sa kai suka mai da martani ta hanyar karbe ikon wani bangaren birnin na Marawi tare da yin garkuwa da wasu mutane. Shi dai Hapilon na daga cikin jerin mutane da Amurka ke nema ruwa a Jallo, inda aka saka tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda zai taimaka aka kama shi. Rikicin na Marawi ya yi sanadin mutuwar tsagero 95 da jami'an tsaro 30 da kuma fararen hula 19.
Shugaban kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar dokokin Amurka Ed Royce ya ce yana da muhimmanci Amurka ta ci gaba da kasancewa a nahiyar Afirka wacce ke fama da manyan matsalolin karancin abinci guda uku da kuma rikice-rikicen siyasa. Da majalisar Royce ya bayyana hakan ne yayin wani taron jin bahasi da aka shirya a nan birnin Washington DC. Ci gaba da kasancewa Amurka nahiyar ta Afirka abu ne da zai ci gaba da samar da ayyukan jin kai da kuma kare muradun Amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro, in ji Royce, wanda ke wakiltar jihar California a ƙarƙashin jam'iyyar Republican mai mulki, inda ya jaddada cewa yanzu ba lokaci ne na janyewa ba. Royce ya ƙara da cewa nahiyar Afirka wacce ke da yawan jama'a har biliyan ka iya zama babbar kawar hulɗar kasuwanci ga Amurka. Da majalisar ya kuma nuna damuwa sakan yadda ba a samu wani wakili cikin wakilai 60 daga nahiyar Afirka da ya halarci taron kolin bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da aka gudanar a California a watan Maris ɗin da ya gabata ba.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu kawo muku rahoton dambarwar siyasa a jihar Bauchi, amma da farko rahotanni daga jamhuriyar Niger suna cewa ƴan bindiga sun kai hari a garin Abala Filinge da ke kan iyakar ƙasar da Mali, sai kashe jami'an tsaro 6 na Niger ɗin bayan sa'o'i ana ba ta kashi. Ga Sulaiman Muni Barma da rahoto.
Rahotanni daga garin na Abala da ke a nisan kilomita 255 da birnin Yamai na cewa ana gabda soma shan ruwa ne a yammacin jiya Laraba ‘yan bindigar suka kai samame, inda aka kwashe kusan awa 2 ana kafsa fada da jami'an tsaro. Wani mazaunin Abala da ke bayani ta waya na cewa ‘yan bindigar sun yi shigar furtu ne ta hanyar amfani da kakin sojan Nijar da wasu motoci 5 na aikin soja da suka sata a wani harin da suka kai a kwanakin baya a garin Ayero.
Mun bude mana jira mu ci abinci dai, muna zanne mun buga shayi cikin sai ga wuta na shiga gari sai mutum wanga dai a takana dai a 3 minutes sai wata mota ta biyo ta gendarmerie ta shige bisa gudurar sai a sha sun mu ma mutane su suka ta ajiya wuri wuri gidan gendarmerie da kaddu karabo na sun kai sarwa sun kai gar sarwa gendarmerie sarwa sun tsare sun ka tsoron kuma sun ku shigo gari suka ajiye sarwa mutane dan ka kai in kana in kashi tire in kana cikin gari baka iya zuwa tambiro tokin to kodo kawajin bayar ba IRR nan na gendarmeri cikin suna suke ba majiya akwai yan kasuwar suka fito daga hannun Mali mazo kwana Abala to suna tahe sai suka iske cikin mototin nan na rebellion mota guda ta kamu a suka tsaya da motar yan kasuwa na kodi suka darme shi akwai suka an shiga sallulin ne na kasuwa su ba labari suka sa su aiki kamar suran su mota ta wuta to cikin wannan akwai guda da ya samu crisis ke ne suka sanar shi ta buganta wayanan tai.
Harin wanda shine na biyu da ake kaiwa a ƙasa da mako ɗaya a yankin Tilaberi bayan wanda aka kai a jihar Tera ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6 yayin da maharan suka yi nasarar arcewa da motoci 3 haɗe da bindigogi da harsasai, in ji magajin garin Abala.
Soja na mura ma sun yi resiste da abin ba a san inda zai kai ba kuwa tunda har sun yi awa guda ana halbe kuma wanda duk kun ka ga yana abin ba ne yana kamar suna sanin ne TV zan kira mai gore dan abubuwan da duka suka faru nan in kun gani kuna gane dai complicity ne hadin kai ne haka in ba shi bai yiwa ba goshi wasu abubuwa kai ma yiwa
kawai yanzu ba mu da masaniya idan an kashe yan bindiga ko kuma an jikkata wasu daga cikin su kuma har izuwa lokacin da nake hada wannan rahoto hukumomin Niger bas ce komai ba akai ko da yake bayanai na cewa ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya isa garin na Abala a dasu da safe domin tantance abubuwan da suka wakana inda ya halarci jana'izar jami'an tsaron da suka kwanta dama a harin na jiya ya zuwa yanzu ba kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari to amma wasu na danganta shi da aikin ta'addanci kuma a cewar su daukin da sojan sama suka kaiwa jami'an tsaro ne ya tilastawa maharan tserewa zuwa wajen iyaka da Mali yayin da wasu rahotanni ke cewa basu sha ba domin sun yi kicibis da wasu dakarun da suka yi musu kwantan bauna a Shinagodar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Kakakin majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Dogara a Najeriya ya aike da kokensa ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan zargin gwamnatin jihar Bauchi ta hana shi aikin gyare-gyare ga masallatai a mazabar da yake wakilta a majalisar tarayyar bayan da tuni ya fara aiki kan waɗansu ko ya gyara su wani hadimin kakakin majalisar mai kula da harkokin yau da kullum Iliyasu Ibrahim Zor ya bayyana takeicin Mr. Dogara tattaunawar da yayi da wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad
gaskiya wannan abin da shi kakakin majalisa yake yi ba abu ne wanda yake sabo ba karo na uku kenan to tun kafin wannan lokaci ya dade yana gyara masallataiya da kuma jami'u kuma ya gina masallatai da yawa ya gyara wasu da yawa to amma babban abin mamaki a cikin wannan karo din shine tunda muke ba mu taba jin wani gona ko wani yazo ya ce a'a bai yadda da ai irin waɗannan ayyuka ba sai a wannan karo
to takamane ne kuke nema shi a wato mutaba sultan da yi akai
wato shi sultan shine kololuwan shugaba abin da ya shafi hidima na musulunci shi yasa ya kai gaban sa wanda nake gani cewa wannan daidai ne to ya kamata ya zo ya kira shi ya jawo hankalin duk wanda yake musulmi ne akan cewa lalle in dai za a yi wani abu wanda ya shafi addinin musulunci bai kamata a ce an kawo sai ko ba to saboda haka wannan ba abu ne wanda yake ya kamata a ce a zaman sa matsayin sa na gwamna gaskiya yana kawo wannan irin fitina a cikin al'umma ba
ko a kwanakin baya ma dai a wajen taron kaddamar da ayyukan gina hanyoyi a garin Das barista Dogara ya kalubalanci masu hana shi gudanar da ayyukan masallatan nasa bangaren gwamnatin jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ta bakin kakakinsa kuma Rais Sabo Muhammad ya ce jama'a ne suka ce ba sa bukata
mutanen bununu suka ce ba damuwan su bane ya gyara musu masallaci su da su iya gyarawa da kansu amma idan kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ga masallaci babban masallacin Juma'a na garin Tafawa Balewa ya kusan shekara 10 aka kona shi aka ruguza shi suka ce idan da gaske kake yi ka je ka gyara wannan kaga ai bai gyara ba shi wannan kakakin majalisa Yakubu Dogara da idan shi da gaske yake yi a gyara musu babban masallacin su na Juma'a da aka rusa a cikin garin ta ba kwale
to shin sultan ma ya tuntube ku akan wannan takarda da aka mika masa
ai tunda suka je suka sata a yanan gizo ai kaga ta zama takardan al'umma so gwamnatin jihar Bauchi tana da haƙƙi kamar yadda shi gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar ya saba ya kare kansa.
Abdulwahab Muhammad Mila Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ban saka wada da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma. Motata kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 16 na safe. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Hajiya Maryam Uwais mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa N-Power da Turanci za ta ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Hajiya Maryam tana cikin bayanin tsarin N-Power lokaci ya kule. A saboda haka ga Hajiya Maryam Uwais nan da sauran bayani.
Dan haka in ma muna neman mu hana ka wani abu nan gaba dan kai wata ciwacuwa ko wani abu za mu iya yi kawai da BBN nan ba dinka. A ce wannan banki ka je kai wannan ciwacuwa a wannan banki ka ce za ka je wata banki ka dauki bashi, a'a zai nuna BBN dinka cewa kai abin nan fa. Dan gaba kada ai kin ga amfanin BBN din kenan. Dan haka muke cewa idan baka nuna bukata ba ka nuna inda kake son kai aiki ko inda kake da sha'awar aiki ba za mu iya zaben ka ba. To wasu local government din an zabi mutane da yawa, wasu kuma local government din babu kowa. Amma duk kowace local government din garin nan wai Nigeria mun zabi mutane, sai dai wasu mutum biyu, wasu mutum biyar, wasu mutum 20. Yanda muka yi da muka duba dukkan waɗanda suka yi application sai muka ce to kashi 40 cikin 100 za mu zaba don kowa ya samu a kowane state. Muka zaba sai muka duba kuma mata, muka duba waɗanda suke da disability, muka duba kamar Borno da yake su abin ɗin su da mask ɗin su na samun internet. Sai muka je Borno daman kamun ni na je Borno na zauna da gwamnati da commissioner ne to ga problem da za a samu sa sani abin nan da internet idan muna samu ba kowa da kowa opportunity na cewa za ka iya yin abin nan. Dan haka ku je dan Allah mu bude portal din nan ku je kowace local government ku je da ku ce ku yi printing form ku je ku samu matasa su cikita ku dawo amma ku za ku sashi a internet anan Maiduguri. Suka ce ba ne shi kuma kowace local government a Maiduguri mun samu yara da suka nema shi ne inda muka yi inda to sannan to dole muka kara a Borno, muka kara kamar Zamfara kamar Bayelsa ba su da yawa waɗanda suka nema, amma kamar Rivers kamar Lagos suna da yawa waɗanda suka zaɓa. Dan haka sai su ba su wuce 40% din ba. To kuma akan zaɓen 40% din test aka yi akan cewa wa general haka tambayoyi da aka yi to waɗanda duk suka fi kokari su aka zaɓa. Amma kamar yanzu jiha Kaduna waɗanda aka tura musu aka ce su je su koyar, waɗanda suka nuna cewa suna son su koyar aka tura musu sunayen, mun tura musu sunayen ga waɗanda suka nuna suna da sha'awar su koyar a Kaduna State. Duk da haka sai da suka sake kasa suka yi wata jarabawa dan suka ce za su koyar ne a makarantunmu kada su je ba su iya ko lissafi ba ko ba su iya turanci ba sosai. Dan haka bayan mu namu jarabawa su sun yi tashi waɗanda ba su ci tasu ba sai suka tura suka ce to ku je ku taimaka wa masu aiki a gona, ku je ku taimaka wa, ba su gawo mana da su ba. Amma suka mamaida su wasu wajajen.
To malami na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam.
Magana Ibrahim Yazdi kusa mai aikin sama a Yanya, memba a kungiyar muryar ma'abota ta kafar yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Ina fatuwa fatan alheri da mai gabatarwa. Tambaya na guda biyu ne. Na farko, shin idan har kungiyoyin da ake magana misali sun cike ka'idoji ko ko sun riga sun cike ka'idojin da ya kamata, shin an fara ba wasu kungiyoyi wannan tallafin ne ko ko a kowane lokaci da ake jira? Sannan kuma tambaya na biyu, duk da na ji Hajiya ta yi maganan cewa jihata na Kaduna da na fito, shin wani shawari ne da za ta iya bani wajen da zan tunkari da ni da sauran 'yan ta'ana wanda zan tunkari wannan tallafi idan ina bukata ko ko wasu ƙungiyoyi suna bukata a wannan jiha na Kaduna? Na ji tambaya na kenan, ina so.
To Hajiya Maryam, gare ki.
Ban gane ba.
Tambaya. Tambayar shi ta farko din akan cewa wannan tallafi din yanzu na batun da kika ce za a bi ta kan kungiyoyi, wannan bashi da za a bayar din nan yace an fara bayarwa ne ko ko akwai lokaci sai kun tsaye da lokacin da za ku fara bayarwa? Sannan kuma yace idan yana ne in suna nema a Kaduna. To sai
ta fara bayarwa da gaske. An fara bayarwa in ka cika ka nuna kana da kungiya, ka bayar da akwai commissioner ta budget and planning, sunan shi Malam Dattijo, shi ne na Kaduna, yake taimaka mana. To su da zancen BOI, yanzu in ka je BOI ko ka je ministry ta mata a Kaduna ko ministry ta commerce, akwai yanda za a yi maka bayani akan cewa dole sai ta yi wannan kungiyar. Kuma wannan kungiyar akwai ranar da za a zo a neme ku don ku nuna mutanen da suke kungiyar. Sannan za a ɗauki BVN na waɗanda suke wajen a buɗe musu account, ko in ma suna da account sai su bayar a lokacin da BVN ɗin su, ba sai an yi sabo ba kenan. To sai wannan duka wannan ya zo gare mu, sannan za a so mu ba da kuɗin. To a wasu a jihar Kaduna an soma bayarwa don akwai waɗanda aka riga aka tabbatar cewa haka ɗin ta faru, inda kuma suke yi a yadda muka raba wannan tunda ba volunteer ba ne, ba sai ka nuna kana da sha'awar ka yi ba. Kowace jiha mun ƙa'ide mata mutane nawa za a iya bawa bashi. Don haka yanzu kamar yanzu mutum 1000 suka nema a Lagos, mun ce to mutum 1000 ne ya kamata su nema a Lagos don mun san kuɗin da muke da shi. Ko to idan aka kai mutum 1000 din nan mun daina bayarwa a Lagos. In yobe mutum 1000 ne ba a kai 1000 ba, haka za mu ta bayarwa mu ta bayarwa mu ta bayarwa har sai ranar da yobe ta kai 1000, sannan sai mu daina bayarwa. Kowace jiha mun ka'ide mata a kan yawan mutanen da suke zaune a wannan jihar. Don haka ba batun an daina ba ne sai ranar da aka kai yanda aka ka'ide ma kowace jiha. Saboda haka Kaduna san ma ba ku kusa ba. Za a ringa bayarwa a hankali a hankali, amma bayarwa ya danganta da yanda kuka dawo mana da wannan abubuwan da muke nema don mu tabbatar cewa kuna nan, kuma za ku yi wannan aiki, kuma za ku biya mu a lokacin da muka ce za ku biya. Na akwai masu noma ma za a ba su bashi, amma akwai lokacin da ya kamata a ba mai noma bashi. Dan sai lokacin da aka so ma kamar yanzu kenan. Kuma ba za mu iya zuwa mu ce a biya mu bashi da kayi shuka ba. Don haka shi mai noma nashi bashin daban yake. Muna nan muna yi muna zaune da waɗanda suke Ministry of Agriculture kowace irin shuka da irin taka da irin tata bashin, don kada mu dora muka abinda ba za ku iya ba. Don haka a hankali dai muna son mu bi kowa waɗanda suke nema, kowace jiha ta samu yanda ya kamata waɗanda suka nemi wannan bashi. Amma akan cewa ku san cewa bashi ne kuma za ku biya a lokacin da aka ce za a biya.
Abin da ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Hajiya Maryam West za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To a gaida malamai. A shirin dare muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da sata da garkuwa da mutane da ake ci gaba da yi duk da hukunci mai tsanani da wasu jihohi suka zartas. Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Husaini Abba Dambam, jihar Bauchi. Ya ce daga kafi ya fi magani. Hukumomin kiwon lafiya na ƙasar Masar da fatan za ku tashi haikan wajen tankarar wannan gargaɗi na ɓarkewar cutar kwalara a ƙasar ku da hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana. Domin Hausawa na cewa gyara kayanka dai ba zai taɓa zama sauke maraba ba. Shi kuma Ibrahim Musa Kirfi ya ce haba hukumar Alhazan Najeriya ya kamata ki duba koken al'ummar ƙasa bisa ƙarin kuɗin aikin hajji. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi duk tsuntsun da ya kira ruwa tabbas shi ruwan kandaka. Hakika muna goyon bayan hukunta duk wanda aka kama da hannu wajen dambarwar jarirai a Niger. Sai dai muna kira ga mahukunta da su ji tsoron Allah kada su sa siyasa a cikin wannan lamari. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Shi kuma Safiyanu Gumal Zangon Daura cewa yayi assalamu alaikum VOA mahukuntan jamhuriyar Niger. Ya kamata ku daina fakewa da cinikin jarirai akan ƴan siyasa domin hakan bita da kullun siyasa ne. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa. Hakika rikicin da ya auku tsakanin ƴan sanda da sojoji a birnin Kalaba da ke Najeriya wani babban abin kunya ne. Dan haka muna roƙon Allah da ya kare aukuwar hakan a nan gaba. Amen. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchin, Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, dan Allah ina kira ga ƴan kasuwar Najeriya masu sayar da kayayyakin abinci da su ji tsoron Allah, su daina ƙari ga kayayyakin da suke saidawa domin samun albarkar da ke cikin wannan watan na azumi. Da fatan Allah ya sa wannan kiran nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su. Sako daga Salihu Isa Fada da matarsa Shafa.
To madalla halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
To nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmiyar matsayin da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. A daren jiya Laraba, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe 3 na yammacin yau a lambun nan na Rose Garden da ke farfajiyar fadar White House, inda ƙarshen saƙon ya rubuta taken sannan da ya amfani da shi a lokacin yaƙin neman zaɓe, wato Make America Great Again, wato abu nufi farfaɗo da martabar Amurka. An shiga juyayin mutanen da suka mutu a yau Alhamis a Afghanistan bayan mummunan harin da aka kai ta hanyar dasa bomai a cikin wata babban mota a jiya Laraba, inda akalla mutane 90 suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 400 suka ji rauni. Bom ɗin wanda ya tashi a tsakiyar yankin Wazir Akbar Khan da ke babban birnin Kabul da ke dauke da ofisoshin jami'an diplomasiyan kasashen waje da na gwamnati ya lalata motoci da gine-gine da dama. Kuma mun kasar sun ce an dasa bom ɗin ne a cikin tankin wata babban motar kwasar baya.
To madalla ga sheka masu haro abin da ya sauke nan cikin shirin na yanzu, sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lizard Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ni Sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai an ji. Amma kada ku za ku ɗako ku kawar da tashar ku, domin ga malaman zarurin yau da gobe za su gabatar da shirinmu na gaba wanda zai mai da hankali akan cutar basir ko ɗan kanoma da danginta. A yi sauraro lafiya.